za mu iya shaktariyar huta malami da ke nan tudun nufawa Kaduna. Muna cikin suratul Fussilat, malam yana mana bayani a cikin aya ta 45 lokaci ya halinta. Haka malam zai kara maimaita mana wannan ayar. Malam Sani Musa malami shi zai dabaki Sheikh Kadir Abdullahi Maraya shi ne zai mana fassara. أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
آمين
وعلى آله حق كثره ومقداره العظيم
آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب الله يا صابر الراشد النبي إرادة من شك الله ثبت أجريش جزء أكجاوة النبي مرغانا وشي تبعت رنسة sai Allah ya lalashe shi daga cikin abubuwan da kafiran maka kewa annabi akwai ƙaryatawa in yi kira su zuwa ga Allah maimakon su yarda sai su ki yarda maimakon in su ki yarda ma su shiru su sai su rika cewa ai kai lasta musallan kai ba manzo ba ne Allah ne ai foka ba wani zubin kuma su ce wannan littafi ma da kake cewa an baka kai ne kake rubuta shi ko kuma wasu ne ma suke koya maka ko kuma wannan littafin da ka zo da shi kake cewa Allah ne ya baka littafi ne wanda yake na waka duk waƙoƙi ne a cikinsa sannan kuma sihiri ne ma sai Allah ya saukar da wannan aya domin ya lalashe annabi irada mincin Allah ta tabbata a gare shi ya ce walaƙada ake na motar kitaba ya rasulallah wallahi haƙiƙa mun ba ɗan uwanka annabi musa littafin nan ya ka kawo shi da ma'arifa wato wannan ya nuna annabi ya san littafin ba ce walaƙada ake na Musa kitaban ba a'a walaƙada ake na Musa kitaba wallahi haƙiƙa mun ba ɗan uwanka annabi Musa littafin nan kamar yadda muka baka alƙur'ani haka shi ma ɗan uwanka annabi Musa mun ba shi littafi amma waqtu lifati sai aka yi saɓani game da littafin da muka ba annabi Musa wato littafin At-Taura Allah yake nufi a nan kamar yadda kai ma aka yi saɓani a game da littafin da na baka Al-Qur'ani wani irin saɓani shi ne an tafi ɓangare guda biyu wasu sun yi imani lokacin da aka ba annabi Musa At-Taura cewa Allah ne ya ba shi wasu kuma suka ce a wannan littafi na At-Taura ba Allah ne ba annabi Musa ba wasu sun yi aiki da littafin At-Taura wasu kuma ba su yi aiki da littafin ba saboda haka kai ma yanzu wasu sun yi imani da Al-Qur'ani cewa Allah ne ya baka. Wasu kuma ba su yadda cewa Al-Qur'ani Allah ne ya baka ba. Wasu suna aiki da Al-Qur'ani, wasu ba su aiki da Al-Qur'ani. Saboda haka ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, karka damu, kai hakuri, wannan al'ada ce da ma ta kafirai tsohuwa al'ada. Duk sanda aka ba su littafi, to sai zamana su ƙi imani da shi. Wannan littafi naka da Qurayshawa suke ƙaryata ka, to ai an ba ɗan uwanka Annabi Musa at-Taura shi ma an ƙaryata shi. Saboda haka ƙaryatawar da aka yi mai ba ta rage masa daraja ba, balle kai ya Rasulullahi. Kuma ala rasuli illal bala, ba dai abin da yake akan dukkan wani manzo sai isar da aika. Saboda haka kai kuka isar da aika ka fita. Saboda haka karka damu, al'ada ce ta kafirai dama ki imani da littafin da aka aiko musu, su ƙaryata manzon da aka aiko musu, su cewa manzon da aka aiko musu mahaukaci, su cewa manzon da aka aiko musu ɗan dabo, cewa manzon da aka aiko musu mawaki. Duk wannan abubuwa da suke gaya maka ya Rasulullahi, kai ya bata maka rai ba kai aka fara gayawa ba. Dalilin saukar da ayar ce, ayar tana nuna matsayin Annabi a wurin Allah, cewa ran shi ma ya ɓaci sai Allah ya mai wato ran rashi, ya mai bayani, ya fattina mai cewa ai lokaci kaza ma an wa wani. Saboda haka karka damu, al'adar ke halinsu ne damu. Balkada ce na musar kitaba faktul lafafi walaula kalimatin sabaqat min rabbika. Ya Rasulullahi, ba dan wata magana ba shi ne kalima a nan, ba dan wata magana ba da ta rigaya daga wurin Ubangijinka, ma'ana Ubangijinka ya riga ya faɗe ta, ya mai da ita hukunci, ya mai da ita sunnarsa. Ba dan haka ba la wadiya bainahu, wallahi da an yi hukunci tsakanin waɗannan mutane naka. Ma'ana da an yi hukunci tsakanin waɗanda suka yi imani da Al-Qur'ani da waɗanda ba su yi imani da Al-Qur'ani ba. Ta yaya za a yi hukuncin? Shi ne da an gaggauta halakar da kafirai waɗanda suka kafirce Al-Qur'aninka, a tsiratar da muminai kamar yadda aka yi wa al'ummomin baya. To amma kai al'ummarka wata kalma ta riga ta rigaya daga kurin Ubangijinta, shi ne cewa ya rigaya hukuntawa wannan al'umma cewa ba za a yi gaggawar yi mata azaba ba, ma'ana ba za a yi mata azaba irin na halakarwa a neme ta a rasa kamar yadda ake wa sauran al'ummomi ba. Za a bar su ne sai sun zo lahira a ƙona su a yi musu azaba. Wannan shi yasa kake ganin ya Rasulullahi, duk wanda suka kafirce maka ba mu yi musu irin abin da muka yi wa Samudawa ba, ba mu yi musu irin abin da muka yi wa Adawa ba, ba mu yi musu irin abin da muka yi Fir'auna da jama'arsa ba. Saboda mun riga, saboda kai mun ce duk wanda ya kafirce maka shi ba za mu halakar da shi ba, amma za mu yi masa azaba ne a ranar lahira. Shi yasa kake ganin cewa ba mu halakar da su ba. Nan wato ko mataki Allah ya ɗauka sai ya gaya wa Annabi dalili, saboda soyayya ba wai dan ya zama wajibi sai Allah ya gaya wa Annabi din ba, amma saboda ƙaunarsa da yake yi. To wannan mutane na zo da littafin da ka bani sun ce ba kai ka bani ba, na ce ni manzo ne, kai ne kuma ka naɗa ni a manzancin nan, sun ce ni ba manzo ba ne, sun ma ce mun mahaukaci, sun ma ce mun ɗan dabo, amma ba ka ɗau wani mataki a kansu ba, dan la ya gaya mai dalili. Dalili kaji. Ayar tana nuna mana mahimmancin Al-Qur'ani, domin wannan littafi da aka ba Annabi Musa a Taura yana ɗauke da ayoyi miliyan guda. Amma dukkan ayoyin da ma sauran littattafai 103 wanda Al-Qur'ani shine na 104 an ɗauke su cunkusun su gaba ɗaya an jefa cikin Al-Qur'ani. Sannan kuma a cikin Al-Qur'ani gaba ɗaya an ɗauki abinda aka jefa ɗin an sa a Fatiha. A Fatiha kuma an sa a Basmala. A Basmala an sa a harafin farkon nan babu. To duk gaba ɗaya littattafan da Allah ya ba sauran annabawa 103 ɗin nan da Qur'ani shine na 104 sai aka ɗauki gaba ɗaya ilimin 103 sai aka sa a farkon harafi na littafin da aka ba Allah Muhammad. Wato harafin wanda za a ce ba su ne a rawar nan faɗi duk ta kunshi komai na littafin littattafai da Allah ya saukar wa sauran annaba. Sannan ayan na nuna mana cewa babu yadda za a yi al'umma ta zauna ba ta da tsari littafi da za ta yi. Da ka an ba Annabi Musa littafi kai kamar yadda aka baka. Shi yasa kake ganin ko da al'ummomi ba musulmi ba ne suna da abin da ake kira mene tsarin mulki. Suna da nasu suma mene littafin su. Duk duniya yau kowace ƙasa suna da nata mene littafin da ita ma. So kaga ba sai da za al'umma ta zauna ma'ana ba dokoki. Ya za a yi zamantakewa da tsakanin wane da wane. Ya za a yi idan wane ya yi kaza to wane mataki aka shirya mai. Ko kuma in za a yi kaza me ya kamata a yi. Kowace al'umma tana da wannan wannan yana nuna mana mahimmancin wato ai ka'ida komai a yi shi a ka'idance. Sannan kuma ayar tana nuna mana darajar al'ummar Annabi Muhammadu wadda ta samu sanadiyar Annabi Muhammadu shi ne irin ayyukan da shafiran wannan al'umma za su yi Allah ba zai halakar da su ba ko da sun yi irin ayyukan kafiran baya waɗanda aka halakar. Misali mutanen Annabi Nuhu alayhi salam an kawo tufa da an halakar da su. To irin wannan aikin da suka yi aka kawo tufa da aka halakar da su. To mutanen wannan al'umma ta da Umar Annabi Muhammadu idan sun yi wannan to su ba za a halakar da su ba. Saboda matsayin mai gidanmu Annabi Muhammadu. Wato muna cin albarkacin Annabi ko da ma mai sako ko shirka yake yana cin wannan arziki da Allah Muhammad. Ba dan Annabi ba to da sai a kawo wata irin azaba ta halakar da mutane. Sannan kuma ayat tana nuna mana cewa wa'innahum lafi shakkin minhu muribin. Wato lallai su wayannan kafirai nasa waɗanda suke ƙaryata ka suna maka izgili suna kiranka da sunaye iri-iri kuma ba su imani da littafin da muka baka ba to lafi shakkin wallahi suna cikin shakka ne minhu game da Al-Qur'ani. Ma'ana shakka suke matsayin da suka ɗauka ba su da tabbas. Matsayin da suka ɗauka cewa Allah bai ba su wannan littafi ba to shakka suke. Sai suka yi shakka shin hanya ba ta taɓa ƙarya ba fa. Ka zo kuma ka ce an bar ka littafi kai gaskiya ne kai ba a bashi ba. Wato ba su da matsaya. Suna cikin shakka ne muribe mai afkar da mutane mai shigar da mutane kowace cikin kofarsu. Wato ayar kuma tana nuna mana cewa duk wanda yake a kan ƙarya to za ka ga cewa bai da yaƙini a kan abin da yake na ƙarya. Wani zuban ya kira ɗaya sai kaza ne. Misali wanda suke kafir da ɗari ko bani ne. Wani zuban ya ce ma ɗan bid'a. Wani zuban ya ce ma mushriki. Wani zuban ya ce ma kafiyar da ci ci addini su zo mu hada kai ka gane kaga shi da fi shakki wannan zuban kai dan bid'a ne wannan zuban kai mushriki ne wannan zuban kuma dan uwan shi suka zo ku haɗu so duk wanda misali alama ne da ake gane ƙarya da gaskiya akan kowace harka kowace harka duk sanda kaga mutane ba su da yakini akan abu kama kame shi ne ake nufi a nan kama kame ne wani zubin ce kaza wani zubin ce kaza wani zubin ce kaza saboda haka yana da kyau mutum idan ga kaza to sai duba wa'ina ɓangare ne suke a kan yakini wani ɓangare ne kuma suke fi shakki wani zubin ce kaza wani zubin ce kaza wani zubin ce kaza su kore ka addinin su kuma dawo da kai su kore ka su dawo da kai an jima su kore ka nan gaba ka dan goma haɗa kai so duk irin wannan alama ne na cewa waɗannan mutane ba su a kan gaskiya haka kuma ko da a harkar duniya din ne ma za ka gani
من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد
من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وانا ابني متن زي يي يحدد الله لا مي لا فيا وانا ابني متن زي يي في فرام بلان ده الله معنى Allah ya masa azaba Allah ya fushi da shi Allah ya ce na gaya maka a nan baya cewa ya Rasulullahi wato duk sanda aka ba wani dan uwanka littafi a baya kafin kai annabawa yan uwanka sai an yi sabani wasu su imani wasu su kafirci wasu su aiki da littafin wasu su ki to amma wayanda suka imanin amfanin imanin nasu ne wayanda kuma ba su imanin ba sharrin rashin imanin sun zai cuta a kan su zai koma mana Allah yana gaya wa ma'aiki ne cewa wanda ya yi aiki na ƙwarai ba shi ba zai amfani Ubangiji ba wanda ya kuma ƙin aiki na ƙwarai ba zai cuci Ubangiji ba mana nila salihan an yi al'ijazu bil haq mana an shafe mausuti sai aka bar sifa a nan saboda takaita magana asali man amila amalan salihan wanda ya aikata aiki salihan na ƙwarai wannan salihan sifa ne kuma mausutin an shafe shi man amila salihan duk wanda ya aiki na ƙwarai bali nafsihi to dan amfanin kansa mana amfanin aikin na ƙwarai kai shi zai dawo wani ba zai amfana da wannan ba sannan kuma kansa yewa na fata an gane menene aiki na ƙwarai abinda ake cewa aiki na ƙwarai shine aiki da abinda alkur'ani ya zo da shi na hanyi da na umarni sannan da abinda sunna ta zo da shi na hanyi da na umarni sannan reshen shi na uku shine abinda ya yi muwafaka da shari'a ma'ana ya zama na sun yi daidai da shari'a bai saba wa shari'a ba ya ake a gano aiki bai saba wa shari'a ba shine shari'a ba ta hana ba amma in aka ce sai Allah ya lissafa ayyukan da su ne kawai ya halal to ya za a yi ayyukan suna da yawa na fata gani kamar yanzu wannan ka ce dole sai abinda alqur'ani ya ce a yi ko sunna ta ce a yi to da ba za a yi tafsirin nan domin babu inda Qur'ani ya ce in Ramadana ya kama a samu wani yana karatu wani yana fassarawa amma kuma aikin ƙwarai ne babu inda sunna ma ta ce in Ramadan ya kama a samu wani yana karatun Alkur'ani wani yana fassarawa sannan kuma annabi bai yi ba kuma babu wani sahabi da yake amma kuma duk da haka aiki ne na kwarai yana karkashin abin da ya muwafaka da shari'a ya akai aka gano ya muwafaka da shari'a shari'ar kuma babu inda tace in Ramadan ya zo kawai wanda ya zauna yana jan baki wanda yana fassara babu ko akwai
babu
Allah ma kenan da yafi kowa adalci yafi adalci adalci ko a harkar duniya ne duk gurin da ba a san kai aje mota za a sa ni ne no parking idan bankin ba su sa no parking ba ta zo kai parking suna da dama su hukunta ka suna da dama su kama ka suna da dama su kai ka ga wakiliya ko an je za ka ce ai ba a sa me ba
no parking
to da ke duk inda Allah bai sa no parking ba kana iya parking mana duk inda Allah bai ce duk abin da Allah bai ce kar ai ba ana iri da haka ake gano abin da ya muwafaka da shari'a shi aiki ne Allah bai ce ai ba annabi bai ce ai ba amma kuma shari'a ba ta ce kar ai ba kamar yanzu misali zama a garin Kaduna akwai ayar da take ya yi allazina amanu sukunu Kaduna babu ko me zama gwammaja a Kano akwai ayar da take ya yi allazina amanu sukunu gwammaja to waye ba shi izini ya zo na gwammaja ko annabi ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya zauna gwammaja amma ba kai suka ce mazarin gwammaja ya saba wa Allah ko me yasa saboda aiki ne wanda ya muwafaka da shari'a ya aka yi muwafaka da shari'a shari'a ba ta ce kuma kawai wanda ya zauna gwammaja ba ba doka ko harkar duniya ce idan mai gabatar da shari'a ya ga ba a gabatar da mutum a gaban kotu za a karanta mai laifinsa ko sannan kuma za a faɗi abin da ya sabawa doka kaza da kaza in ana arewacin Najeriya ne sai an faɗa cewa laifin da ake tuhumar shi ya sabawa penal code sashi na kaza to duk aikin da mutum ya yi a musulunci in baka ce ga inda ya sabawa Qur'ani ba kuma ya sabawa shari'a a yi sabawa sunna to wannan aiki halal ne misali kamar maulidi suna ce ana shari'a musulunci akwai ɗan sanda na shari'a sai mutane suka haɗa fitilu da sauran su mirafi maulidi aka kakkaba su idan aka kai kotu dalla wata aya suka sabawa akwai wata aya da ta ce kan ku yi taro don tuna da samuwar annabi akwai wani hadisi da ya ce to da haka ba magana cewa ai Allah bai ce a yi ba annabi bai ce a yi ba kuma annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba don da kaje na faɗin haka mai neman faɗa ne faɗa yake nema ba shi da dalili wannan shi ne ma'anar aiki na ƙwarai abin da yake Qur'ani ya ce a yi umarnin Qur'ani ko a yi ko a bari umarnin sunna ta ce a yi ko ta ce a bari sannan muwafaka da shari'a shi ne aiki na ƙwarai to duk wanda ya wannan aiki na ƙwarai fa li nafsihi dan amfanin kansa ne ni ya aiki na ƙwarai menene amfanin aiki na ƙwarai wanda mutum shi kadai ne zai samu sai an yi maganar amfanin tukuna mutum ya ji me zai samu din misali amfanin aiki na ƙwarai yana bai da iyaka amma ga misali man amila salihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aiki na ƙwarai daga cikin maza ko mata to falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi rayuwa mai tsafta sai ku wannan aya mun samu wani daga cikin amfanin mene aiki na kware ashe idan mutum yana aiki na kware zai samu mene rayuwa ta kware menene rayuwa ta kware rayuwa ta kware sai na Ali yace alqana'a ma'ana wadatuwar zuci mutum sai ya dinga kallon na ƙasa da shi zai kallon na sama da shi in ya samu naira ɗaya kallon wanda zai da ko naira ɗaya yake zai kallon mai naira biyu ko uku ko biyu yana da wadatuwar zuci mana zai rayu cikin farin ciki da jin daɗi da ɗan kaɗan ɗin da yake da shi to ba kuma yake samun ƙana'a ba sai mai aiki na kware kuma kina aiki na kware Allah zai ba shi mene ƙana'a ƙana'a sannan Abdullahi Abbasin ya ce kuma yana daga cikin rayuwa mai daɗi hayatun tsayi ba rayuwa mai tsarki mai daɗi din nan shi ne arzikin halal mutum zai zama da Allah yana ba shi abin da yake ci da sha ne ta hanyar halal halal shi yasa kake ganin wanda suke samun tika-tikan kuɗi na haramcin nan in ka binka za ka ba sa aiki da kware ko sallah ba sa yi sai in ba su da wani abu yi amma matuƙar suna cikin mitin to ba za su sallah ba wannan yana daga cikin hayatin tsayi ba da yake jawowa samun arziki ta hanyar halal aiki na kware aiki na kware sannan kuma wannan rajin da yana hu ajara hu bi hasani ma ka bi amal kuma wallahi za mu ba su sakamakon ladan aikin su da abin da yafi abin da suka kasance suna aikatawa kyau mana in kai sallah in kana aiki na kware in Allah zai baka lada to kai mutumin da yake aiki na kware sai Allah ya duba sallar ka mafi kyau ko wannan ba irin ta kai ba to a kan ta zai ma sakamako duk wasu ayyuka in kai to sai an duba aikin mafi kyau to sai a ma sakamako da shi wannan da yake jawo ka samu wannan matsayi yin aiki na kware sannan yin aiki na kware yana jawo a samu mai mataki na farko lada aiki na kware yana jawo a samu yardar Allah aiki na kware yana jawo a samu ceton manzon Allah aiki na kware yana jawo kuma a samu kankarewar zunubai kana aiki na kware to kai kuskure ka aikata wani mummuna aiki sai Allah ya kankare ma kuma zunubi saboda ka kasance dama kai mai yawan yin aiki na kware ne aiki na kware yana jawo a tafiyarwa da mutum bakin ciki irin ka ji kai gari ne ma daɗi ka saka zaki gwani ko yana fushi da kuwa ba gaira ba dalili cikin wannan in kana aiki na kwarai za ka samu wannan matsayi Allah zai baka za ka kai ba wani lokaci da kake cikin ɓacin rai amma in ba ka samu wannan ba duk kuɗinka in duk duniya ka mallaka to sai ka ji wani lokaci ko wasu lokuta fushi kake da kowa kawai haka tsarin Ubangiji yake sannan kuma aiki na kware yana jawo karɓar addu'a Allah ba ni kaza Allah tsare ni da kaza in kana aiki na kware addu'arka da za ka yi wa kanka da wanda za ka yi wa wasu tana karɓa aiki na kware yana jawo soyayyar Allah Allah ya so ka aiki na kware yana jawo bayan Allah su so ka domin Allah ya so ka sai ya sa halittar shi ta so ka duk wannan yana daga cikin wato sakamakon aiki na kwarai sannan aiki na kwarai yana jawowa ka rinka ka shiga cikin sahun da ake kira ibadillahi salihin saboda haka duk sanda musulmi a duniya suke sallah suke tahiyya suke ce wa la ibadillahi salihin nan to kana ciki saboda haka duk wannan aiki na kwarai ne yake jawo shi duk wannan abubuwan da lissafa idan mutum yana yi sakamakon aiki na kware kenan da ma da ban faɗa ba falilarsa yi na kansa yi ومن أساء وأنت كميمون أنا أي شيء ممون أي في أي في فعلها شيء ما تجمعكم ممون أي في كم تريد كم أوى ما أنا شوتر وار ممون أي في شيء لا تشابه ولا تشابه ونبا وما ربك بظلام للعبيد ظلام أكم وزن فعال يازو أسيقر مبالغة ظالم شيني الظالم أمانا سيالا يتي وما ربك بظلام مانا أبنجد كبيكة يتي ما يوان ظالم شيبا إذن أكد يراد أسيقر مبالغة كيزم واتسي أتي الله ظالم ني في حديثي يفسر أورن حديث القدسي Allah yana cewa inni haramtu zulma ala nan ni na haramta wa kaina zalunci wannan guri kuma alqur'ani yana cewa inna allaha la yazlimu mithqala zarra Allah baya yin zalunci ko da dai da bayan zarra to ne yake nufi da zallam me yawan zalunci mana inda yana zalunta mutum daya to ai mutanen fa da ya halitta suna da yawa ya zalunci ya zalunci wannan ya zalunci wancan to kaga ta hanyar mutanen da yake zalunta ya zama me kenan zallam to Allah shi baya zalunta ko da mutum daya ko mutum daya Allah baya zalunta shi ma'ana Allah zai zalunta kowa daga cikin bayinsa me ayat take karanta da mu mu riga aikata aiki na kwarai idan mutum yana aikata aiki na kware mun ji dai abin da zai abin nan sannan me ayi take karanta da mun aiki na kware na ka ne fali nafsihi na ka ne mana kai ne zaka amfana da wannan da haka ne muke cewa mutum in ka dage kai dole sai shugaba ya zama musulmi me zaka amfana da shi kage kenan islamu fali nafsihi islamu fali nafsi ne gaskiya ne gaskiya shi fali nafsi kai abinda zai ma amfani ya tsara rayuka da dukiya shi ne zai ma amfani amma ne gaskiya ne na ranka da gaskiya shi dai shi za ta yi amfani sai dan arewa zaman shi dan arewa mai zai ma arewa shi tashi shi na fata gane a kan komai ba karamin ma'auni ba ne kan komai ka duba menene kai zai ma amfani a musuluncin shi fali nafsi kuma za ka gani a aikace ba ka yadda ba fali nafsi in tsoron Allah ne shugaban taɓawanku fali nafsi kai abinda ake kira a gwamnatanci ayyukan gwamnati suna nan a rubuce aikin ta kaza da kaza da kaza da kaza ne na fata gari to daga in yi maka wannan ne shine zaka ga ka amfana amma me maka wannan ba duk abin shi bali nafsi in ka zaɓi shugaba haka ma su ma kiristoci in ka zaɓi dole sai kirista in ka zaɓi kirista kiristalitin shi bali nafsi misali ko me na ka gani na shi na me abin ne sai ba ka naka ne ma'ana musuluncinka shi ne musuluncinka fali nafsi wa man asaa fa alaiha wanda ya muna na kuma zunubin a kansa ne ma'ana mummunan mutum ne munancinsa na aiki kan sabai tsaya ba za ta zuru ba za ta zuru zuwa uku wani bai ɗaukar laifin mani in ka zaɓo mara gaskiya rashin gaskiya shi kan ma zai tsaya amma mutane saboda rashin lura da alƙur'ani ko son zuciya je su jaji ruwa abin da rufe ta damu shi kai in aka wa zai iya shi ne a haliya ake nema akan komai shi Ibrahim kaulaha a wannan zamanin ni a fahimta ta da irin sauran fahimtar mutane ba musu yin annabi irin shi kuma ce da ku kare shi Ibrahim kaula dan da san da shehu ya rashi lafiya akwai asibiti a Madina ko ba
akwai a Madina
yasa ya tafi nan da
canta
ga inda annabi yake sallallahu alaihi wasallam sai shi ya ce kai na fatar da ni asibitin garin annabi amma ina kurin turawa kuma asibitin ma asibitin kristoci sai toma saboda mai a haliya a komai ake nema inna allaha ya'muruku an tu'addul amanati ila ahliha ba inna allaha ya'muruku an tu'addul amanati ila al-muslimina ba ba ko ba ka bai Allah bai san sunan musulmi ba ne da sai yace inna allaha ya'muruku an tu'addul amanati ila al-muslimina amma ila ahliha ahaliya ake nema me kuke so ai wa zai iya yi shi ne amma duk wani abu da zaka kawo na wancan mutumin shi ne zai amfana da shi kai ba nan kake nema ba sannan zalunci aya na karantar da mu haramcin zalunci hatta ubangiji da ya ga dama duk abin da ya yi mana ba za a ce ya yi zalunci ba domin mu bayan sa ne mu halittar sa ne mu mallakar sa ne in ya ga dama ya yi mana abin da ya ga dama ba wanda ya sai ce ya yi zalunci amma duk da haka ya ce shi baya zalunci ma'ana ba za ka yi aikin lada ba ya ci baka ba za ka ki yin zunubi ba ba ka aikata ba kuma ya ɗauki zunubin ya sa a rubuta sannan ba zai maka azaba ba har sai ya aiko maka da manzo sai ya kafa maka hujja sannan ba zai ɗauki zunubin wannan saboda alaƙarka da shi ya manna ma ba zai ɗauki ladan wannan ya rage mai don kuna da alaka ya baka ba zai yi ba amma mun hannun wuce wannan a nan duniya an taɓa yin ko mukamin mace yake nema sai ɗauki hoton wani ya haɗa da nashi sai ka dace shi wannan shi ne wato kai ka ce mutanen sun tsinko da gazu ne saboda rashin tunani mukami ake nema kawai sai mutum bai san ma wancan nan ba shi ba bai san shi ba sai ɗauko hoton shi sai a manna to rama ga ya ce wannan ne shi Allah ne zamani a waccan ƙasar yanzu ka binci gaba kila ba wani wanda yake neman wani mataki na mukami kuma da yake ƙara manna hoton can mutum yanzu gudun hoton shi aiki kaga an zo mana na misali an fali na su hidin yanzu abinda da ake kallo na shi yanzu ya dawo na shi sannan zalunci muka dawo a kai menene zalunci abu biyu ne zalunci iri biyu ne ma'ana a wajen ma'ana aje abu ba a mahallinsa ba zalunci ma'ana ka ba mutum matsayin da ba zai iya ba zalunci wannan ya cancanta wannan bai cancanta ba sai ka dubi alaƙar ka da wani sai ka hana wannan nan wanda ya cancanta sai ka ba wanda ya cancanta a tunaninka saboda alaƙarka da wani abu da ya haɗa ku zalunci shi sa saboda ya kai zalunci annabi ya ce idza wusila al'amru ila ghairi ahlihi fantazirza duk sanda aka jingina wani al'amari ga wanda bai cancanta ba ku saurari tashin kiyama to haka duk ai da abubuwan da ake dan kiyama sha ba sun ya ake sannan kuma bayan haka ba hana mai haƙƙi haƙƙinsa zalunci. To wannan su ne ma'anar zalunci. Yana da faɗin kai bayani a kai. Sannan zalunci nau'insa iri uku ne. Nau'i na farko shi ne zaluntar Allah. Bawa ya zalunci Allah. Ta yaya ake zaluntar Allah shi ne ka haɗa shi da wani wajen bauta shirka. Shi yasa Allah da kansa yake inna shirka la zulmun azim. Lallai wallahi shirka zalunci ne mai girma. Domin ka ɗauki ibada ka ɗora ta a gurin da ba mahallinta ba ka bauta wa wani. Zalunci iri na biyu shi ne zalunta da mutum yake wa kansa. Shi ne mene? Aikata saɓan Allah. Duk sanda ka saɓa wa Allah da kowace gaba ka yi zalunci. In kai sata da hannu ka zalunci hannun, ka zalunci kanka. Ƙafar da ka ɗauka ka tafi satar. In kai kidnafi ka zalunci kanka. Duk abin da mutum yake na saɓan Allah ya zalunci kanshi. Sai kuma zalunta mutum da yake wa ƴan uwansa halitta. Ɓace musu zuciya ta ƙarfi ko ta hanyar dabara. Zakinsu, yindinsu, an neminci tsakaninsu, ɓata musu suna da sauransu, ƙin gaya musu gaskiya, nuna musu soyayya alhalin sun karkace, ka ƙara zuga su su yi barna ke. Duk zakin zalunci. Mutum yana shirga shirme ana haɓa kaza-kaza. Kaga shi da ya ji mene? Sai sake yi. Zalunci. To, mai zalunci yake janyo wa mai yi? Zalunci yana janyo wa azzalimi fushin Allah. Allah ya fushi da shi. Zalunci yana jawa azzalimi asarar ceton annabi. Annabi zai ceci azzalimi. Zalunci yana jawa azzalimi rashin karɓa addu'a ya kai ba za a karɓa ba. Zalunci yana jawa azzalimi baƙin ciki ya zauna shi kaɗai ya ta baƙin ciki komai na duniya Allah ya ba shi amma ya ta baƙin ciki. Zalunci yana jawa azzalimi gaggauta azabar Allah tun a nan duniya ma'ana sai an kama shi ta wani abu. Kudi a ɗora mai wata mummunar cuta ya ta wahala da ta yawo da shi a jirgin sama ƙasashe ba sauki. Da an saukacin ƙasar ya kwana kaza abin ba kyau ba su iya ba. Ci an samu wani ƙwararre a Cuba kuma a ɗauka daga Cuba. Can kuma an ji a ce to yaron su shi ƙwararren likita. Dama an yi yara ko shekarun teku amma dai akwai wani a Norway. Duk abin da ya sace sai ya kashe mafi yawa a jirgin. Kuma ya ta wahala nan kuma ya tsatsi ne mai. Sannan Allah ya sanya mishi baƙin jini a cikin jama'a bai iya shiga su. Azzali. To da haka mai tsanci zalunci. Akwai wani abu wanda aka yi na zalunci kwanan nan a ƙasar nan. Akwai wasu mutane guda biyu, gwamnoni na da. Kotu uku da abin da ake kira trial court, kotu da ta fara musu shari'a, ta same su sun yi sata. Suka ɗaukaka ƙara, kotun ɗaukaka ƙara ta same su sun yi sata ta tabbatar da hukuncin ka baya. Suka je kotun ƙoli, kotun ƙoli ta tabbatar da sun yi sata. Sannan gwamnatin tarayya ta kashe kuɗi mai yawan gaske wajen bincikensu da kuma sharuɗin da aka riƙa yi a kotu ta ɗaya da ta biyu da ta uku. Gwamnati ta kashe kuɗi. Kuma an tabbatar da sun yi wannan sata har kotun koli ta tabbatar. A amma gwamnatin da tace ta zo daga cin abin da ta zo yi shine ta yaki cin hanci da rashawa ta sake su. Kana ba karamin talenti bai. Ko muna Allah wai dai da abin da wannan gwamnati ta yi a wajen waɗannan mutane guda biyu. Tunda ba abin da za mu yi sai Allah wajen. Inda zalunci zai fito shi ne yanzu akwai wanda ya sace akuya yana kurkuku ko baya nan. Shi an yafe mai? A tsakkin babban ɓarawo wanda shi dama ce ta sa ya sata. Wani kuma kila yunwa ce ta sa ya sace akuya ko ya haura gidan mata ya kwashe tukwane. Amma shi yanzu yana yari ba a sake shi ba. Amma a tsakki gaggan ɓarayi. Sannan zalunci na gaba ya nuna nan gaba kenan gononi in sun yi sata to kwan ɗaure su take su za a yi domin za a ce ai an taɓa yi gonawa ne da gonawa da ai an sake su saboda haka shugaban ƙasa na wannan lokaci da zai kasance sai a fitar hura mai wuta. To tunda sun sai su sake su za a riƙa yi me za su ta yi? Ba a taɓa yin wannan a duniya ba. Supreme Court kotu uku tun daga kotun babban kotun jiha misali a je kotun ɗaukaka ƙara a je kotun ƙoli duk su tabbatar mutanen nan sun yi sata. Amma mutumin da yake cewa shi ne gaskiya ne mai yaƙi ne da rashawa da cin hanci ya sake su yana da dama tsarin mulki ya ba shi wa kowa afuwa. Sashe 175 ƙaramin sashe na ɗaya a ya ba shi dama. To amma da ya ba shi dama to ga wasu kuma wa'anda ba su kai laifinsu ba. Shi sanar ma tsarin mulkin cewa ya yi mai ba shar ba. Saboda haka muna kira ga gwamnatin tarayya ta ba mutanen Najeriya haƙuri a kan wannan duk duniya ba a taɓa wannan ba. Yanzu wai abin da ake ce wai saboda rashin lafiya wai ba suna da ƙarancin lafiya yanzu burtuna nawa ne wanda ya sashi rago a gidan yari zai da lafiya. Wannan mafi ƙarancin abin da aka ce aka tabbatar ya sata shi ne naira biliyan ɗaya da naira miliyan 160. Amma wanda ya sace tukunyar mata yanzu yana gidan yari. Irin ƙasar da muke ciki ce. Ana hora mutane ne saboda abu biyu wanda ya yi kar ya sake wanda kuma bai yi ba ya ga darasi kar ya yi. Yanzu wannan abin da aka yi an koyar da gwamnati sata. Tunda yanzu kuma babban abin dukkansu kiristoci ne. Saboda haka nan gaba da gwamna musulmi ya yi sai a matsa shugaban ƙasa na wannan lokaci a kai an taɓa sakin masu addini kaza kai ma ka saki wannan. Shikenan yanzu an sunnanta mai kenan. Allah shi ke na.
Ilaihi yuraddu ilmu sa'a. وما تخرج من ثمرات من كمامها وما تعمل من في ولا تضعه إلا بعلمي ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد
وتجازى عندك أمباني دا أبدا الله شكا ما أبدا مكبدا من أمير الصالحة الجنة شيء أولم الله كتيب صلية ديكي وأدو محمد
صلى الله عليه وسلم
أقولم الله duk ayyukan alherin da kai da zaran ka yi shirka aikin ya yi mene ya ɓaci sai ce su har annabi ya ce la'in a sharakta la ya haɓa ɗan amurka ka ji adalci wallahi in kai shirka wallahi aikin ka zai ɓaci. Wato kaga da kowane mutum kai koma baya mutum kai shirga aikin da zai ɓaci ma'aiki ma Allah shi da kanshi yake ga mai kai ma in kai Allah ku san Allahu ko tunanin ya shirka ba zai yi ba amma ya ga mai haka saboda mai nuna adalci amma a gurin wannan tsoho din da kai gwamna to kai sata amma in ba kai gwamna ba kai sata shine zaka dawo ma gidan yayi abin da ke sunan taki dan ka ce wannan so ai ba ne dike ko ba so ne ba shi ya fushi ba karam duk duniya wallahi ba ta wannan shi idan mutum ya nuna mutane shi kaza ne sai Allah ya nuna hakikanin shi yanzu wannan yaushe zai fito ya ce kuma shi mai gaskiya ne yaushe zai fito ya ce yana yaki da rasha da cinaci sannan annabi shi ma ya maimaita dubin matsayin Fatima az-Zahra don a nuna darajarta bayan ba ya kamar yadda wasu suka bai ta jisun ba annabi ya ce wa Fatima da aka bauta mutum da Zaidin yanzu wata mata ce in ta a kayan mutane sai ce musu ba ta araba annabi ya ce a yanke hannunta mutanen ta suka ce ba ja mana abin kunya za a yanke hannunta a dangin masu ƙarauniya waye annabi ke jin magana shi aka ce Usama tun da Zaidi aka zo aka ga Usama shi da shi ke sai ya samu annabi annabi ya saurare shi ya gama bayanin shi kaw annabi ya hawo min bari idan shi ya yi tsansa ya ce law anna Fatima binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ko Fatima ce yar Muhammad sai ta ce sai na yanke hannun Allah amma wannan mutum ya abin da ya haifar wa kasar mu yanzu duk duniya mun zama abin da ya lashiya dama bai na da gaskiya ne da abin ya fara to aikin fa mai gaskiya ne kai aikin mara gaskiya da yanzu ka da na faɗin mana domin a gyara sai kuskure babba salai ilaihi raddu in musta'a wa ma takarruju min samaratin min asmamiha wa ma tabidu min unsa wa la tadau illa bi ilmi wa yawma yunadihim ayna shuraka'i qalu hadha annaka ma min dalil shahid ilaihi yuratu ilmu sa'a kafire suna yawan tambayar annabi cewa yaushe za a tashi kiyama yaushe za a tambaya saboda izgiri ma'ana suna tambaya ne su ba su yadda za a yi ba a yi kama wani kiyama na cewa za a tayar da wanda in ya mutu za a tayar da shi din nawa yaushe za a yi ne tambaya ta izgiri domin tambaya iri da shi akwai ta izgiri akwai ta kuma kana so ka sani ne to su suna tambaya ne wai kiyama ba ta mamma da ka ce wai mamma ta za ta yi Allah ya ta za a yi ne suna izi shi ne Allah ya ba su amsa a nan ilaihi yuraddu ilmu sa'a ilmu sa'a ilmin sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama yuraddu ilaihi ya ka'ida mayar da shi zuwa ga Allah haƙi zuwa gare shi ake nemi shi aka za ka ce mutu ya Rasulullah alhamdulillah Allah ya donar da ƙasar mu lafiya barkar sai na Rasulullah shi sa jiya nake cewa duk abin da zai maka amfani shi gabanin nan ba ta yi yau nake ganin a wata jarida a ƙasar nan a shafin gaba jihar ta ɗibi malamai 7,000 yau wata tara ba a tura su kowace makaranta ba kuma ba a ba su ƙandara ba kuma sun yi resigning a wuraren da suke ayyuka da yawan su sannan abubuwan mato kage duk kage akwai nazarin ta shi akwai makaranta a nan garin ciki malami a makarantar biyar fata sunan shi ba ma ya ce malamin turanci guda ɗaya ne a makarantar kuma wani ajin aka samu mutum har ɗari ma mashika ɗaya ne mallam barci kai kuma rus da abin da zai ma amfani amma ta magana kana sauka ba gosu da ruwa ka tafi da za a sace ka
sai ba ba magana ko sulaba
lafiya Allah ya mun da kasan lafiya kana mance da hasbun Allah wa ni'mal wakil da dariyo da suna musu kar mu gan su kar su so barkar Allah
sallallahu alaihi
wa sallam min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.